الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا ميكا غوديا الله سبحانه وتعالى وندي منا ونم ببن كتري نسام كم أرانا إيرن تيو daya daga cikin ranaku na ainihin wannan ibada wanda muke ciki na wata mai alfarma watan Ramadana. Kuma alhamdulillah kamar yadda muka yi alkawari cewa da ikon Allah yau din nan 26 shine zamu kammala wannan karatu a wannan sana da muke ciki mai albarka. Da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka karanta daga farko har zuwa yau. Sannan kuma damuwa da muke fuskanta muna tawassuli da wannan wata, ya Allah muna roƙonka ka kuma da wasu a rayuwarmu. Yan uwa masu girma, kamar da kuka sani cewa a yau zamu rika karatu, zamu dan taɓa karatu kaɗan. Akwai ɗaya daga cikin manyan malamanmu alhamdulillah huwa ma'ruf ladaykum sananne ne a wajen ku kuma shahararre albani duk lokacin da aka ce albani a wuri don za ka yi karatu kai hatara da abinda za ka karanta na hadisi saboda ba a sa sunan albani sai akwai alaka da hadisi kuma mun ga haka din insha Allah ta'ala muna wa malam barka da zuwa marhaban bikum ya shaykhana al-fadil alhamdulillah za mu taba karatu kadan kuma za mu ba malam wuri shi ma ya ba mu gudunmuwa kun san wannan shine dabi'anmu duk wanda ya zo mana majalisi sai mu amfana da shi wannan shine tarbiya mai kyau inda wasu ke amfana da kai to kai ma kai ne kai amfana da waɗansu mutane waɗansu bayin Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa ku a ƙaunar juna kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku albarka a rayuwa ɗan uwa masu girma abinda kawai zan ɗan ƙara abinda ya karatun da ɗan uwa je ya yi mana Malam Muhammad Umar dangane da fawaid da ya bayar na waɗansu abubuwa na irin magunguna da waɗansu abubuwan da malam ya yi mana bayani a kai to ƙarin da kawai zan mana shi ne mu sani cewa ƙa'ida kullum ta magani idan ce kai kana faman garura kaza sai wani malami a bincike ya ce kaza yana maganin kaza alhamdulillah magani bahaushe ya samu ta suna magani ma'ana a gwada a gani amma aksar magani yana yin tasiri gurgudan yadda kai ka hararo abun kuma kai yadda Allah ne zai yi tasiri amma kai tunanin kawai magani zai maka tasiri sai abun Allah sai maka jarraba ta bai ke tasiri saboda haka mu rayu a birnin aqida da yarda da Allah da yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu to muna cikin wannan sura suratul baqara ajiya mun tsaya a ƙarshen aya na 113 ko na yau kuma za mu tashi kan 114 shine kan aya da yake magana akan azumi na wannan ibada da muke ciki na'am
bismillahir rahmanir rahim ya عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
نعم الله سبحانه وتعالى يشيوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسك إيماني دا الله سبحانه وتعالى ونن ندائي تي وندا الله سبحانه وتعالى ندائي تي وندا الله سبحانه وتعالى yayi shi idan aka ce nida'i kira Allah yake da waɗansu mutane na daban
na'am
usulubin alqur'ani mai girma za ku ga alqur'ani mai girma yana da akwai usulubi kala kala Allah yana kira waɗansu ce ya ayyuhan nasu akwai ya ayyuhal ladina amanu akwai ya ayyuhan nabiyyu to kowanne amma galibi girmamawa ne don nan da Allah ya ce ya ku masu imani girmamawa ne ba mu wuce wurin ba Malam Muhammad ya daura karatu ne a kai ni ba ni ne karatu ba to zan yi muku tambaya uku akan ayar a muku tambaya akan ayar na'am Allah subhanahu wata'ala yake cewa masu imani wannan ayan irin su Abdullahi dan Abbas suke cewa maganan azumi da wannan shari'a da aka bamu ba wannan ayan bane ta tabbata mana cewa ku yi azumi kuma azumi wata Ramadana. Wannan ayan kawai a dunkule su ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani. Da wayansu masu imani ake magana kuma a wani lokaci masu imani da suke Makka dawa dawa suka yi imani a wannan lokacin, sannan masu imani da suke Madina dawa dawa ko da a duniya ce gaba daya. Abdullahi dan Mas'ud yace a duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kira masu imani to ana buƙatan kai ake magana da kai, idan yanzu kake da imani to ayan ya shafe ka ana magana da kai. Sai ce duk abin da kake sai ka dakata, wannan yana daga cikin girmama Allah subhanahu wata'ala. Saboda Allah mahaliccinka zai magana da kai, zai baka doka, yana buƙatar ka. To ya ku masu imani aiki ne Allah zai ba su, to masu imani suka ce na'am. Allah ya ce kutiba alaikum, to kun ga wannan kutiba ai akwai katib, akwai kataba, akwai kutiba. Kutiba alaikum siyamu aina alfa'il, ina fa'ilin? To kenan yanzu ku ba umurni ake ba ku wannan ibadan ba, yanzu wannan labari ake ba ku, ana ba da labari ne akan wani ibada wanda ɗaya daga cikin ibada mai suna as-siyam. Saboda hadisin Abdullahi dan Umar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wannan addini da muke yi, wannan musuluncin an gina ta ne akan wa'ensu foundation guda biyar. Number 1 mabudin ita ce kalmar shahada wanda arama ya dan mana kira'a da zo innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Ko ka dauki wannan na fusilat ko ka je wancan na ahqab, innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina qalu thumma istaqamu. Wanda suka fadi Allah shine ubangijin su, kaga wannan akida ce babin tauhidi. Thumma istaqamu suka sake tsayuwa akan manufa, suka protecting wannan manufan, suka bada kariya akan abin da suka fada. To yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masu imani an wajabta muku yin azumi. To shi kuma azumi zai daga cikin rukuni na wannan addini.
Na'am.
To an shar'anta muku yin azumi, wani irin azumi ba a faɗa ba. Sai ce kama kutiba, kamar yadda aka shar'anta duk masu mu'amala da larabci, yana daga cikin adad na inda ana shabbaha wani abu da wani abu. Akwai wani ibada da aka ba wa wasu mutane a baya, shi yasa duk annabawa da suka zo musulmai ne, wannan shine ka'ida. Kuma duk annabawa cikin ibadar su akwai sallah, akwai azumi, akwai aqida. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin
rasulan an i'budu allaha wa litanibu ta'bud.
Dole shi da jigon ibada. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wa litanibu ta'bud. Duk wata al'umma ta gabata, duk wani annabi da yazo ibadan da aka bashi akwai me kadaita Allah subhanahu wataala, tabbatar da aqida, ka zama musulmi, ba kafirci, ba shirka, ba al'ada, a bauta wa Allah, bauta ta hanyar kadaita Allah shi kadai. Sannan kuma duk wani bid'a, duk wani kafirci, duk wani tsafi za a baranta a bar shi. Saboda haka Allah ya ce an shar'anta muku yin ibada ta azumi, kamar yadda aka shar'anta shi ga wa'ensu al'umma gabaninku, ma'ana gabanin zuwan annabinku Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
wannan ibadan tana da abubuwan da take yi la'allakum tattaquna. Malaman tafsiri suke cewa idan magana ne na Allah yace la'alla, to yana fa'idantar da tahqiq ne. Me tahqiq? Tabbatar da abu, la li taraji. Amma larabcin yau da gobe ka dan zauna a aji ana kuwa maka larabci, la'alla sa ce maka li taraji, la'alla a'tikum. Mai yiwuwa zurinku in manzo ka zarge ni, amma maganar Allah babu irin wannan. Sai Ubangiji subhanahu wataala ya ce wannan ibada da aka ba wa'incan al'umma, to kuma yanzu an dora shi a cikin naku ibadan da za ku yi. Abinda ake samu akwai tabbacin tattaquna, attaqwa a nan. Da yawa suna fassara shi da ma'anarsa ta lugari.
Na'am.
Shine al-akhdh bil wiqaya, ma'ana za ku samu kariya daga barin azaban Allah subhanahu wataala. Ya halarta ka fassara shi haka, ayan al-Qur'ani ya halarta ka fassara shi da ma'ana wanda yake mai kyau, wanda yake daukan ma'ana. In ka ce la'alla ka koma da shi ma'anan za ku samu kariya dangane da azaban Allah, dama azumin na yin haka.
Na'am.
Duk wanda ya azumci watan Ramadana misali, ba ma kar ka dauko wannan hadisi ne tabbatacce ga Albani a zaune a nan. Albani na fito da hadisi a cikin silsilar ahadith sahiha. Albani yake cewa Annabi Muhammad yana cewa duk mutumin da ya waye gari yayi azumi domin Allah, to Allah subhanahu wataala kuma yayi alƙawarin zai kare fuskansa daga bare mai shigan wuta. Kenan kaga ashe azumi yana bada kariya dangane da me? Azabar Allah subhanahu wataala. To in ka fassara shi da tabbas za ku zama masu takawa, to duk abin da Allah ya alƙawari na takawa, to kuma in kai azumi sai kuma Allah ya baka. Domin shi takawa ana samun kuɗi. In kana neman kuɗi, Qur'ani ne sai kai takawa. In kana neman arziki kai takawa. In kana neman aure baka samu kai takawa. In kana son ka samu gida kai takawa. In baka da lafiya kai takawa za ka warke. In kana son ka samu lada da yawa ka shiga aljanna kai takawa. Duk Allah ya lissafo su aure da sautar sala. Wa man yattaqillaha
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله بكل شيء قدرا.
Dangane da in ka zama mai takawa ka ɗauki wannan ibadan azumin, al'umman da suka gabata aka ba su arzikin da ke ciki, akwai kaza, akwai kwanciyar hankali, akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza. Sannan a duk lokacin da Allah ya ce in kun yi wani abu akwai abin da zai muku, to fa yana nuna muku akasin in kun ki yi, to fa akasin wannan din kuma shi zai bi. Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Me makhraj? Kulluna nahtaju ila makhraj.
Na'am.
Kowa muna buƙatar mafita. Duk abin da ya zama kamar matsala manufa kana buƙatar mafita ne. Kakan za ka yi sallah da yawan mu ana yin sallah ka sa goshi a ƙasa mutanen roƙon Allah wani abu ne.
Na'am.
Mafita kake nema. Kin yi aure shekara goma ba ki haihu ba, kina neman mafita ne Allah ya tusaya miki. Mai gidan kina neman aiki bai samu ba, kina neman mafita ne Allah ya tusaya bashi aiki. ƴaƴanki suna zuwa makaranta ba fahimta, kina neman mafita ne Allah ya kawo musu me? To ga abu mai sauƙi Allah ya baku, ku yi takawa. Duk wanda ya kiyaye dokan Allah yace zai bashi mai mafita. Kun ga a ƙarƙashin la'allakum tattaquna ke yace wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Bayan mafitan kuga ya asaf sai ce zai sake bashi arziki ta inda baya tunani. Ashe kana neman ka samu arziki cikin kwanciyar hankali, arziki na cikin ka. Kamar da jiya danuwa Malam Muhammad ke fara, cikin tunanin da Allah ya baka to shine fara rayuwarka. Amma wanda ya jefar tunanin shi a wani wuri, wallahi wahala zai sha. Ba ka gani ƴan kwaya ɗan kwaya ba ku gara abin da suke yi? Ɗan kwaya zai sha kwaya baya ganin gari, in yi gada sai shiga saka zangan nan, ba ga hanya ba? Me yasa tunanin shi yake bi, to ya ba za ka yi amfani da tunanin ka suranta abu mai kyau sai ka gwada ta gani. Ko irin su laptop, computer da muke amfani, ai kwakwalwa ne ai. Allah subhanahu wa ta'ala ya baka brain, ya baki arziki, ki zauna ki amfani zaman da Allah subhanahu wa ta'ala ya baki, sai ki ga taimakon Allah da zai zo maka kenan. Taimakon Allah da zai zo maka kenan. To Allah ya ce duk wanda ya takawa zai bashi arziki ta inda bai yi tsammani ba. Sannan ana son ka hada kuma da tawakkali. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yace inna Allah balighu amra. Ko amri wani kira da kake yi, domin mai karji alallahu li kulli shay'in, li kulli wannan baqiyatun ala baliha, li kulli shay'in komin Allah ya jamshi time din da wannan abun zai faru. Abin da kake bukata da kai ka bi tsari ka yi abin da ya kamata. To a gaba ya sake cewa mai yattaqillaha yaj'alhu min amrihi
yuttaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
Wanda ya takawa a karkashin la'allakum tattaquna, ga makharaj, ga arrisku, to wannan kuma ga yusran. Allah zai kawo masa sauki cikin ababen da yake nema a rayuwa. Sannan in ka samu mafita, in ka samu sauki, to me kake bukata? Kana bukatar Allah ya karbi wannan aikin. Idan Allah ya karbi aiki, abinda mu ne sai nuna mana abinda Allah yake rawar al'umma da shi shine lada. To sai ce mai yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajran. Duk wanda ya takawa, to Allah subhanahu wataala ya ce duk laifukansa Allah subhanahu wataala zai kankare masa. Sannan in ya wasu laifukan yi ufin lahu ajiyar sai kuma girmama masa lada. Ana shigan aljanna ne da lada mai girma, da lada mai girma. Idan ka yi sakaci a rayuwa, dole ne in kana son ka shiga aljanna ka yi aiki. Saboda na farko laifuffuka da kake yi, laifuffuka na tafiya da lada. Mun yi wani karatu na sakarin jiya. Jiya ina bin wani karatu wani malaminmu, sai na je na ƙara wani bayani a kan wannan. Muke cewa matan aure da ta yi zina, mata iri biyu, wanda ba ta yi aure ba da mai aure. Wanda ba ta yi aure ba ta yi zina da wanda ta yi aure ta yi zina, dukansu suna na hukuncin mazinata, amma sun sha bambam. Idan ke kina da aure kika yi zina, to akwai matsala a tare da ku. Duk bala'in duniyar nan kamar da muka fara za a tattara miki. To a lahira kuma kai wannan da aka yi zina da matanka shi azzalumin da yake yi wannan iskanci, duk abin da ya a rayuwa za a fashe shi. Allah zai ce ma wannan mijin kwashi kayan da kake so. To ga me na rayuwa, to kuma ka zauna kai turka. Shi kuma wannan ka'idan Allah shi ne Ubangiji alkawari baya zalunci, don ka'idan Allah ne inna Allah la yuzlimu an-nasa,
inna Allah la yuzlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
Wayan zarra Allah bai zalunci. To aka in ka zalunci wani, sai ka tashi malamai suka ce sai ka je ka gaya masa ka zarce shi, don haƙƙin Allah daban, shi kuma wannan ba a yafe shi. Za ce kwashi yi ba abin da kake so. To ina amfanin rayuwar da ka yi a duniya, sannan aka ɗiba ke kuma da shi sa tattara ko akwai to gidan wuta, rayuwa bai yi kyau ba. to saboda haka Allah subhanahu wataala bawa na bukatar lada da yawa a rayuwarsa, ta kawa yana kawo lada da yawa. To shi takawa menene takawan? Malaman mu suka ce takawa suka kawo shi a cikin ababa guda biyu: imtizalul ma'murat wa ijtinabul munhayat. Kawai kana kallon shi kamar abubuwa ne, ka aiwatar da duk abin da aka baka umarni ka yi, sannan ka nisanci kanka daga ababen da aka hana ka. To wannan shi ke kai ka daraja gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Menene kuma yake cikin addini? To in ka waye gari sai ka duba me kai mai kyau a rayuwarka jiya, me kai mara kyau a rayuwarka, kai ka gwada da kanka ka gani. Wannan shi ya faɗa rayuwar da sahabbai suka yi. Shi yasa hadisi ya tabbata cewa annabi Muhammad ya ce khairun nasi qarni, yayyan mutane da suka fi kowa su ne mutanen da shi annabi rayuwarsu. In wallahi sahabbai Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe su, kulluhum uzulun bi shahadati llahi alayhi,
na
gaba ɗaya su adalai ne saboda shaida ne na Allah. Zaune zo ce maka wani sahabi fasiki, ka ce ƙarya ne kawai magana, ba ka ma buƙatar jin magana. Don aqidar ahlus sunna shine wal jama'a, ba ronka da wani matsalar da suka faɗa. Sahabai sun fika ta kowane ɓangare, abin da ya faru tsakaninsu kar ya zama topic na tattaunawa. Balaga ce wani wani ai Aliyu ya ci kwalon Muawiya, a shi haka Muawiya yake mugu. To wannan shi aka galibin karatun da yake karatun da a salabu da ake sa Islamic studies,
na
a irin jami'o'i da muke tare da shi a nan zuwa. Ka ga yaro bai ma san waye Muawiya ba, bai ma san waye Aliyu ba, amma da fitina ce maka ashe haka ne abun yake, ashe ashe ɗan shi a suna da gaskiya. Wani irin kalma da wannan? Kuma ne karatu ne wannan? Sahabban manzon Allah gaba ɗaya su adalai ne, babu azzalimi a ciki, babu lalatacciya. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya buɗe mana harkan azumi kafin ya shar'anta mana namu, yace ita azumi akwai takawa a ciki. Kenan kuma mun ji takawa ana samun arziki, ana samun natsuwa, ana samun kaza, ana samun kaza, ana samun kaza. Kuma mai takawa bai shigan wuta,
na'am.
Ba haka Allah ya faɗa ba wasayjannaba man
wasayujannahu al-atqa,
mai takawa al-atqa, kamar akwai mubalaga a wurin mafi takawa, amma abinda malaman tafsirin suka ce taqiyyun ake nufi,
na'am.
Mai takawa don na ce al-atqa ne to mutanen da ke na shiga aljanna, akwai matsala kenan ai, domin idan an samu taqiyyun sai a samu kuma al-atqa,
na'am.
Mafi tsoron Allah, yanzu kai ka hada tsoron Allah ka da na sahabbai misali, ko irin karni irin su Imam Malik misali da sauransu, to ana nufin taqiyyun ne. To ce mai tsoron Allah subhanahu wata'ala yana cikin ni'ima na Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa Allah da yake cewa an shar'anta muku yin azumi kamar yadda aka ba wayansu al'umma da suka gabata. Allah ya fara labar ya fara sanya mana wani abu a ciki, yace in kun yi azumin kenan akwai takawa a ciki, kariya daga azaba, ku zama mutanen kirki, ku samu natsuwar zuciya, ku samu kwanciyar hankali da sauransu. To sai ce ayyamul ma'duda, na
ayyaman ma'dudat, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
تو كمان أنت بالله سبحانه وتعالى لما شي قاعدة الله زي باكو أيكي زي باكو أمرني zai labarta muku wani abu kusa shi kuma sai koyan saboda shi alqur'ani gaba ɗaya alqur'ani sako ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala kuma bayanin ya wajibtar da bayanin akan mutum daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wanda zo mai da wani bayani wanda ba annabi ne ya fayyace maka ba to kana iya barin shi kai sannan Allah subhanahu wata'ala yana yin bayani zai kawo maka doka sai maka bayani a wani wuri karin har sai kuma sai manzon Allah sai fayyace maka
na'am
saboda Allah yake wa anzalna ilayka dhikra
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
الله يقول وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ مُمُكَ سَوْكَرْ مَكَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرُ الذكر بمعنى القرآن
نعم
وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس دومين مي كفيت ومتاني الناس كاغا مبياي
نعم
دوولون دباك عوان نتوغن كما يأتي توباين أمباي ومنزل الله أنبتا تو الناس يرى تكسر سبولا هكا كفكويا مسو ما نزل إليهم كنوا بلاغنا القرآن anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi sai ce ma nuzila ilayhi abinda kuma aka saukar musu mu din aka saukar domin mu kuma aka ce ga malami to wannan yake nuna maka cewa duk wani abu in kana son ka koya in kana son ka iya shi ka samu nutsuwa zauna a gaban malami koya
na'am
to aka gaba daya manzo Allah ne malami sai abinda Allah yake so kuma sai fara saboda me ai a karatun mu ne da okay ne yamma ne Allah ya tabe zuciyar aka wanke ta sannan ka ce rabon shedan Allah ya fitta shi aka zuddu shi magana ya gari magana dai shekara hudu malaika jibril ya fede zuciyar irin aka yanka aka wanke aka zubar da shi kuma aka hade ta Allah ya ce to akwai aiki ne za a dora maka shine aikin sako ta wahayi ni wahala sahabban manzo Allah suna ba da labari suka ce idan suna tare da manzo Allah sukan iya gane idan wahayi na sako manzo Allah akwai lokacin da daga cikin sahabbai na tare da manzo Allah yace yaji manzo Allah ya dafa shi kan da kasan zai nutse a kasa sai ya fahimci wani abu ne yake zuwa wahayi ne a zama maka qur'ani abu ne fa mai girma to Allah ya ce ya sauka maka alqur'ani ka koya wa mutane domin me su zamanto masu tunani to saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce ayyaman azumin da ake labarta muku ana fayin shi ne ayyaman wa'insu rani ma'duda wa'inda suke a lissafe alistafi ba a ce dau azumi tun daga Muharram har zuwa Zulhijja ba Allah ya ce faman kana minkum wanda ya kasance daga cikin ku maridan bai da lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya kun ga yana daga cikin sauki na addinin da muke yi
na'am
kuma yana daga cikin sauki da aka samu sakamakon wannan annabi da aka ba mu shi amma al'ummar baya sun fuskanci matsaloli da dama daban-daban akwai ababin da babu sauki cikin al'amuransu wanda ya zamanto bai da lafiya ko matafiyi to fa'iddatun min ayyamin ukhra a ka'ida an ba shi dama ya kirga waɗansu ranakun da zai ije ko ya yi da azumin ko in ya ga dama ya yi amma yana da yanci ya kirga adadin abin da ya yi da azumin idan wannan abin ya kau sai daga ba sai zo ya lissafa kwanukan da ya yi nan baya azumin sai zo ya azumi sanne saki cewa har wa yau wa alal ladina yutiqunahu fidiyatun ta'amu miskin mutumin da yake yin azumi ya samu kai cikin wahala allazina yutiqunahu kenan yana samun kansa cikin wahala rashin lafiya ne kuma bu ya tsananta kamar da malaman mu suka ce bincike na likitanci ya tabbatar musu cewa za a samu ta'akur na jikin warkewa ko kuma a dacijo ne wanda yake da shekaru baya iya haƙuri da abinci da zai makamantansu ya samun kai cikin wahala to abin da zai sai ciyar da miskinai kuma ta tsawo a khairan tsawo khairun lausu abinda shari'a ya baka kaciyar a tsarin da aka kafa maka doka cewa ba da abu kaza sai ka bayar sannan ka sake yin ziyada na wani abu akan wannan din saboda kyautatawa da ihsani to wannan Allah subhanahu wataala yana madalla da wannan sai ce wa anta sumu khairun lahu amma da ku samu dama ku yi azumi a halin da ku samu kanku kuce gan za ku iya yi da azumin to da wannan din shine ya fi muku alheri saboda kowa ka sha din za ka zo ka biya in kuntum ta'alamin ta'alamun idan kun san da wannan karatu kuna da masaniya akan wannan hukunce-hukunce to wannan ayoyi guda biyu suna bayani dangane da abin da ya shafi ibada ta azumi amma lokacin da aka ba mu aka kawo mana shi a shari'a da dokoki da ka'idodi su ne ayoyin gaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya lamar saboda haka yau ne za mu rufe karatu ba za mu takaita ba saboda ba ma sha'awan zama a ranar nan haka da sauransu a nan zan ba wannan dan share fage ne zan ba malam wuri malam ya ba mu gudumin da ya zo mana da shi يا شيخنا الفاضل فليتفضل مشكورا بارك الله فيك ولا بدا يا ابو بدا انا ابو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
a dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da yaddarsa da ganin damarsa da amincewarsa bisa kaddarawarsa ya kawo mu wannan rana ta yau 26 ga watan Ramadan hijirar tsayayyen halitta annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 1447 a wannan farfajiyar masarauta ta mai martaba sarkin juwa domin gudanar da tafsirin alqur'ani kamar yadda aka saba wanda babban shehin malami Sheikh Dr. Ahmad Nasir Rufai shugaban majalisar malamai na Chelsea a jihar Nasarawa yake gabatarwa tare da shi da babban shehin Alarama Muhammad Jega Tahir Musa Jega afuwar malam yana matsayi na wakili na shugaban kungiya Sheikh Abdullahi Balalau a wannan karatu domin dai inda shugaba Abdullahi Balalau ya tura malamai a fadin Najeriya da Afirka da sauran wani sassa na duniya suna a matsayin wakilansa ne idan kun gansu
aikin da suke gabatarwa a wannan lokacin wakilci ne suke wa mai gida gaba daya shi shugaba Malam Abdullahi Balalau. Muna addu'a wannan tsari na wannan kungiya ta mu ta jama'atu izalatul bidawai ka mutu sunna na tura malamai irin wannan dan gudanar da tafsiri. Allah ya sa mashi albarka su kuma malaman. Allah ya musu jagora. Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon fadin daidai, mu kuma Allah ya ba mu ikon mu yi wato amfani da abubuwan da suka faɗa mana. Ya ku bayan Allah azumi ne ko kin so ko baki so ba, ko kin ji daɗi ko baki ji daɗi ba, azumi zai kare domin ya ma ɗauko hanyar karewa. Nan da kwana uku sai ku ga sai kuma mai tsawon kwana. To kar ku mance tabbas Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a cikin addu'o'i ukun nan wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi. Akwai addu'ar wanda din Ramadana ta zo ta wuce bai yi wani abu na wanda za a gafarta mai ba. Ai kun tuna addu'ar ko? Yanzu ki je ki tambaye kanki ke a wannan Ramadana wanda ake gabda a gama shi an gama dai goman farko. Komin bala'in ki goman farko ba za ta ƙara dawa na wannan shekarar ba har gaba da abada. Yadda ta wuce in kin ga wani goman farko na wani Ramadana ne, amma wannan dai na wannan shekarar an riga an yi ya ƙare har gaba da abada ba radda za a maimaita shi. Ya riga ya wuce. Abinda kika yi kin yi, abinda kika samu kin samu, wanda kika yi asara kin yi asara. Goma na biyu duk bala'in ki ba za a maimaita shi ba. Abinda kika yi kin yi, wanda kika samu kin samu. To a goma na ukun da ya rage kwana shida ya tafi a ciki, waɗannan kwanakin in kin san baki komai ba, in kin san ba wani hoɓɓasa da kika yi, to ki tashi ƴan kwanakin nan da ya rage miki ki ga meye zaki, ki ga ta ina zaki kullo malamar, ki ga ta ina zaki fara. Dan haka abu na biyu da nake so in kulle da shi, malam a karatun shi ya yi ƙoƙari ya haɗa alaƙar mu da Allah subhanahu wa ta'ala. Yana ta ƙoƙarin ɗora mu a bisa tsari wanda in muka bi wannan tsarin to ɗoɗar hanyar za ta kai mu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ta wuce da mu ta sada mu da mahaliccinmu. Muna masu ƙaunarsa, shi ma yana mai ƙaunar mu. Shi yasa a cikin karatun malam, ko da ba ku ganin fuskar mu a nan, babban malami ne, yana daga cikin maluman da dole mu sai mun sauke karatunsu mun saurara domin mu amfana. Shi yasa muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya kawo mana media. Gashi baka wuri amma kana bin duk abin da ake yi, sai ka gama sahur ka gama komai kafin ka fita masallaci ka sauke karatu ka saurari karatu. Kai ma in gari ya waye ka je ka tara mata sai ka yi barazana ba a san cewa karatun su malam bane ka ji da asuba. Dan haka malam muna addu'a Allah ya kara mu rayuwa albarka. To kun ga malam yayi kokari ya saita mu hanyar da za mu sadu da Allah lami lafiya, wallahi sai mun gyara aqidar mu. Kun ga wannan magana aqida duk mutumin da ya je gaban Allah bai da ita, wallahi babu abinda za a saurara na daga gare shi. Yanzu idan kika samu wadda tafi kowa iya lissafi yadda muka ji malam suna faɗa, idan kika rubuta ɗaya kika rubuta zero a gaban ɗaya, me za ku kira hakan? Nawa? Ban ji ba. Goma ko? To in kika ƙara wani zero a gaban wannan zeron ya zama nawa? To in kin ƙara zero ya zama nawa? In kin ƙara zero ya zama nawa? Nawa? To in kika dawo kika share ɗayan da kika fara rubutawa ya zama nawa? Duk tarin ziran nan ba komai. To wannan ɗayan da kika goge shine tauhidi, aqidar kenan. Kina cire aqida duk tarin sallar ki, wallahi baki da ita wurin Allah. Duk wannan azumin da kika ga kina yi, na rantsa da Allah baki da shi a wurin Allah. Duk sadakar da zaki, wallahi yadda kika ce din nan in an goge ɗayan farko kin tashi a zero, wallahi kin tashi a zero. Dan haka mu tsaya a tauhidi, mu tsaya a aqida. Sannan abu na biyu, wallahi mala a karatun shi ya gaya mana Qur'ani Allah ya saukar da shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yayi bayanin Al-Qur'ani. kar mu yadda da aqidar masu cewa Qur'ani kadai ɗan kala kato kenan. Kaga wannan aqidar masu cewa Qur'ani zalla za a bi kuskure ce. Kuskure ce bata ce domin da Qur'ani kadai baka iya yin addinin musulunci.
Na'am.
Dole sai ka hada da hadisan manzon Allah dan sima me sima bayani. Kai ku tambaye ɗan kala kato. Mun sa Qur'ani Allah ya gaya mana yadda ake arwala. Alaramma akwai ayar alwara a Al-Qur'ani. Kuma Allah ya gaya mana.
Ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal maghafiqi wamsahu bi ru'usikum wa aqdulakum ilal ka'bayn.
Na'am. Allah mai girma da daukaka, kun ga da wannan ayar to yayi magana arwala. Bari in tambaye ku ko in tambaya alaramma, tunda shi Allah ya bashi baiwa na ya haddata littafin sa daga bango zuwa bango, kuma hadda da ake kira hadda, mun ji arwala yadda za a yi ta, to a bamu yadda me ke karya arwala? Akwai a Qur'ani alaramma me ke karya arwala? Idan kin yi arwala ba ran da arwalan za ta karye, to in ka ce ba za ki amfani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, sanda kika yi arwala to babu abin da zai karye arwala? To a Qur'ani Allah ya faɗa abin da ke karye arwala? Da haka malam yayi kokari ya sada mu, ya hada mu, mu rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dike wa yake wa yanda zaki, in ba sunnar manzon Allah kika rike ba, wallahi ba zaki nasara ba. Mu rike sunna. Abu na uku na karshe shine mu rike auren mu, domin kun ga wannan aure wallahi da yawa daga cikin masu aure sun yi aure, kuma aure zai kai tuta. Yanzu malai yake gaya mana fa, mace ce take zina da aurenta, akwai bala'i ko babu bala'i? Mace mai aure tana bin maza, akwai masifa ko babu? To ana cikin tafsiri wata fata aiko da tambaya, tace ita tana tambaya ne Allah gafarta malam, ƴaƴanta mata guda uku a wannan Ramadanan, ƴaƴanta mata guda uku ita fata haife su, amma tana maɗugo da su. ƴaƴanta da ta haifa guda uku mata da Ramadana, tace rana tsaka, akwai masifa ko babu? Ku duba ku ga gidan aure yadda ake ta kwama cala, yadda abubuwa suka lalace, mata ba sa biyayya wa aurensu, duk wacce ba ta yi biyayya wa mijinta ba na rantse da Allah wuta za ta, duk wanda ba ta bin aure. Da haka ku zama bayin Allah mutanen kirki salihai. Kun san me ake ce masaliha? Me ake ce masaliha? Na'am. Mace ta gari ko? Ya ake gane saliha mace ta gari? Mai bin umarnin mijinta, in ya ba ta biyayya ta yi, in ya hana ta ta kuma hannu. Na je wani karatu na ce akwai saliha a cikin ku? Suka ce ai dinnan wurin salihai ne. To sai na kawo labarin da mai sifatul mu'minatin sadiqa ta kawo a littafin ta. Tace ga wani mutum yana yabon matar shi saliha, dan ka san wace ce saliha. Yace shekara 40 shi fa mijin yake bada labari, yace matar shi saliha ce, shekara 40 suka yi da matar, ba su taba fada ba, ba su taba bashi haushi ba, bai taba mata ihu ba. Yace sai so daya, sai matar ta ce me, sai ake matar ta kawo a littafin dalilin da yasa sau daya yayi mata ihu, yayi mata tsawa. Shekara nawa ke? Shekara nawa? Yaushe rabon da ki fafata da mai gida? Wata mata ce ko yanzu mun yi kafin muka fito, saboda tsabagen bala'i da fitina irin naku na matan da ba su son su shiga aljanna. Wannan sai ta kawo dalilin da yasa suka yi mai, suka yi fada mijin yayi mata ihu. Yace sauri yake zai je masallaci, a ƙarƙashin tabarmar da yake zama sai ga kunama baka katuwa, yabu zai bige ta, bai samu abun bigewa ba, ta shige ƙasa.
sai bai san matar shi na baya ba kuma yana sauri ya je masallaci sai ya ce wa mata sai ya ce sai ya nuna tabarmar daidai wurin ya ce zauna nan har sai na dawo sallah shi a zuciyar shi bai san matar shi na ina ba na bayan shi da ya ce zauna har sai na dawo sallah yana yi dawa da kunama ita kuma matar bata ga sanda ya dauko abun bigewa ba bata ga kunamar ba da haka ta dauka a gidan daga ita sai shi da ita yake tunda ta ya ce zauna har na dawo sallah ita kuma ta je ta zauna ya dawo sallah yana tana zama da ya dawo sallah ya tara tana ta kuka tana hawaye yace me ya faru tace kunama ne take ta cizo na anan sai ran shi ya baci yace dan me ba zaki tashi ba kunama na cizon ki a shekara 40 ranan ta bata mai rai tace a ai kai ne kace in zauna har sai ka dawo sallah yace ba da ke nike ba da kunama nike ku duba ku gani sai mata tace wannan ita ce mar'atu saliha da Allah a cikin ku akwai mar'atu saliha da Allah wanda ta san ita mar'atu saliha ce tace Allahu akbar a banda munafunci kunama kenkeso ma kun hadu da miji a waje kenkeso kenkeso balantana kunama to wannan fa shi ake ce ma mar'atu saliha mijin ya ce kiki kuma ya ce ki bari amma mace nawa ne suke saba wa mazan su Allah ka shiryar da mu to ya ku bayin Allah a ba dogon wa'azi muka zo yi ba domin in banda karamci irin na dakta mutun ya kai matsayin malam ya kai matsayin malam in fa ka kai dakta a duniya ka daina zuwa ka zauna a koya ma wannan gefan duniya ta yadda ka kai shi karshe ba san ko kuna ganewa ba ka kai dakta ka kai waladai na walana daina kuna fahimta yanzu ma maganar da ake professor ne next day kamar yanzu professor za ku gari da yardar Allah to in ka kai wannan fa ka kai makura sannan ya bada kujerar shi shi ya tashi irin mu wanda a islamiya ma guduwa muka yi a islami ya ce ku zauna kai da Allah in ba tawadu ba in ba mutumin da yake da yi don Allah ba irin matsayi na professor ya tashi sai kai zauna zai yi na'am in kina son ki gane ba zai yi ba bari mu miki kwatantan da zaki gane kina komawa gida sai ki tarar da mai gida yayi ta ku kace mai lafiya yace wallahi wata ce na gani ni kuma banda kudin da zan hada ku biyu sai ki ce to gaskiya yadda za a yi ni ka sallame ni in bar mata dakin ita ka kawo ta akwai wanda za ta iya cikin ku tafi ta daki akwai me akwai malama kai kuma malama kabbara to gode bata bar dakin ba Allah ya hada su biyu eh in ma biyu ne za Allah ya sa su zama uku in uku ne Allah ya sa su zama hudu kuma Allah ya sa ya zama sanadiyar shigar su aljanna eh duk wanda bata ce amin ba Allah ya sa ya mata kishiya to muna addu'a Allah ya datar da mu Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira ya zaunar da kasar mu lafiya baban mu jagora sarki da ya samu wannan karin girma muna roƙo Allah ya ta ƙara mai girma Allah ya ta ƙara mai girma Allah ya ta ƙara mai girma Allah subhanahu wataala ya ƙara mai lafiya kasar juwa Allah ya mata albarka kasar juwa Allah ya mata albarka muna roƙon malam Allah ya mai da shi gida lafiya alaramma Allah ya mai da shi gida lafiya muna godiya da su Sheikh Malam Muktar shugabanmu Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi duk da na ji malam ma ya yi ta biyu kuma a yanzu yana gaya mun ya kusan yin ta uku to Allah ya sa albarka malam
ba abin da za mu faɗa malam sai shirin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya wa mutanen Madina ya ce jazakumullahu khaira malam jazakumullahu khaira barakallahu fikum muna godiya kuma kamar yadda kuka sani da ikon Allah daga wannan majalisa a kulle ke
ne
wani abu na tafiye ne na wanda ne a watan azumi insha Allah ta'ala ina mun tashi kenan kuma za mu duba tambayoyin da shi a ran kuma da ya abu tambayoyi
subhanallah
ta fara ya yi masa Allah
ka abu da ya abu da ya wale wutan ka
Idan mace na lolayi na shigan ciki Abdullahi dan Umar ba yi kuskure ba ya ga yar sa tana da ciki tana shigan damuwa ya ce ke insha Allah kuma ki ciyar domin dazu muka yi magana nashi da ya faɗi kalman masu samun kansu a wahala to idan ya tabbata wahalar ne mu yi la'akari fa da yadda Qur'ani ke yin magana ko hadisi abin da sarrafa da haka akwai wani yaro da ake cewa Yoshek za ku gan shi wasa yaro na fage ba magana ta gaskiya yaro na barna mallawal rayu ya taɓa wani magana mutane suna ta zagin shi ya ce addini a daina wasa da addini yaron na ya yi wani fatawa mara kyau ya ce wai ko ka tashi a bacci ka ji hannunka na zafi kawai ka ɗan buga hannu wai ka sha su wannan ya wanka kawai ka sha su ya ba zama wasa kuma yi haba ko ka sha azumi ka ce ko ka nemi kaga wannan abun nake idan mace na lola ya shiga ciki kuma wahala take sha da gaske ba wai ita ta kirkiro damuwan don ibada fa ana ma Allah ne duk abin da kake yi ka fa sani ba kafin ma a halice ka Allah subhanahu wataala ya san me zaka yi kuma me zaka zamo kuma ya tarbiyar kai ke saka ba wani abin da zaka koyi ma Allah subhanahu wataala إن الله لا يخفى
عليه شيء في الأرض.
ما أقول لك يا بويا الله سبحانه وتعالى. إذا أيه ضرورة شيء. دام قضية أنا متبتكي كومي شاعر وا. وأنا ما لما أقول خلاف بين العلماء.
نعم.
أما ده وانس هابيس رأي بتوا. إذا ما تناد تكي كون تنا شاعر وا. إذا أقول وهلا أتكي. سنا يوم بتوا. ده بتكي سأقول عبد الله دم عمر. أقول ده عباس. Suna yin fatawan cewa ta ija azumi ta ciya an shige wurin ke amma a mazhaban Imam Malik akwai fatawan da suke ganin matan da ta samu ta haihu to fa ita fa za ta yi ta ija azumi kawai idan wannan uzurin ya shi wallahu alam amma wannan matsalan ta shine tana da ciki ko ta haihu ne sai ba ta yi azumi ba ko ta yi
bata
yi azumi ba
sai yanzu azumi ya dawo tana cikin ramuwa
wannan ya zo sai ta ije wannan ramuwa wannan bashi yake binta sai ta yi wannan ya zo mata dole tana kammala sai ta ruwa daga inda ta tsaya
to tambayar shi ne za ta hada da ciyarwa
a'a ba hada hukunci zuwa cikin minan da yawa in biya biya in ciyarwa ciyarwa wannan shi ne ka'ida na'am
wannan ta ce tambayar ta ita ce shi ne tana da miji kuma sakanni watanni wata biyu wata uku ko a zafi mu'amala ba to saboda idan lokacin da ya zubance ta ya turu ita kuma ta shiga ciwon ciki kenan kuma sun zauna ga magabatanta da magabatan shi kai an ce ya ce ta nemi magani amma abin ya gagara ya ci nema to malam ta ce yaya zaman su kenan ita tana cikin fada muwa tambayar da na biyu sai kuma zamantakewarta da ƴaƴansa yara suna ta yin gaba da ita babu gaira babu dalili
ƴaƴan da ta haifa
ƴaƴanta yana da ƴaƴa kenan da
ma'aurata
Wa
wannan tambaya da farko hanyar da suka dauko na zamantakewar su akwai kuskure saboda shari'a akwai lokutan da ya ware wa namiji kariya kauracewa matarsa irin wannan yanayin shi yasa ku Allah subhanahu wata'ala yace idan an samu matsala na ta wurin kai tsakanin mata da miji a ɗaki da suke tare mace sai tutu ta kiyarda Allah ya bada matakai guda uku amma duka babu wanda Allah ya ce mai sauce ta ɗaya aka ce ya mata wa'azi na biyu ya ɗan ja jiki ya ɗan kaurace malamanmu na fiqhu suka ce ɗan in suna kwanta gado ne to shi ɗan sauka a ƙasa killata ne tausayinsa domin inda za ku gane sirrin idan ana sanyi kuma ɗakin ku a ce akwai abin nan ne tayi sun haka yana kin to kaga idan ka kuskura kwanta akan a ƙasa kai awa ɗaya to ba kyautawan Allah ba sai ka rashin lafiya to killata ji tausayin ka sai ka dawo kan gado mara komai ya shige idan taki ka mata wazi ta yi taurin kai ta yi banza da kai ka kaurace ta ce wani jinaka ayan kai rashin lafiya kai zaka kanka zaka kanka kasu to sai karka cutu karka kai rashin lafiya ba ta samu da kai ma Allah ya ce kuma nan sai ka dauki mataki sai ka dake ta duka Allah ya ce ka mata manzo Allah kawai abin da ya ce ka nisanci fuska ka ka mata rauni
ko bulala ke
tsara mai ce bulala amma yanzu ban faɗa ba za mata bulalan ji a ramma amma kar ka fasa mata jiki kar ka fasa mata fuska tunda manzo Allah ya ce a nisanci fuska to kaga manzo Allah ya so a dauki mataki ne amma abinda wani su malamai suka ce ka samu hannun riga to ba wannan babu wasa ne wannan za ta nina ka inda irin matan yanzu nan
hannun riga ka
da ka kace ta ne ka ba ta kashi ka san cewa yes to amma za ka yi hattara in ta fi ka ƙarfi ko ta karatu na lafi karatu na nasu muka ce daidai ruwa karka je kara ɗan fi da kai ka aure mata katuwa amma in kai kato ne to masha Allah kun ga irin matanmu ko ba haka ba ka fi ta ƙarfi in ta maka laifi ka buga ta amma karka ji mata ciwo to ka ji malam ya faɗa in an da ke su to kisa suke to Allah ya sa mu dace sai a yi sulhu Allah ya kira sulhu a tsakani idan samu sabani tsakanin mata da miji to matakin zaman nan na iyaye Ubangiji ya ambace shi kuma akwai alheri a ciki duk abin da Allah ya ce a yi wallahi in haka kuma ba a yi domin da yana tsoron ubansa da yana tsoron iyayensa ya tana tsoron in ba ta tsoron mamanta ba ce ta shiga bata to tana tsoron kanin ubanta ko a ko babanta ba ta fa bane yarinya take rena iyayen ta maza to saka a tare iyayen su zo su zauna to idan abun ya ki cinyewa to last option shine alkali alkali ke da final say yana iya raba auren dan maslaha aka ba ta take daya idan ba gyara ba to killa ko rabu dai shiga tsakani shikenan sai su rabu wallahu a'lam amma ba a na'am
askara
samun damuwa shi ne damuwa cikin ai za wannan likita ne ai za sabe shi akwai dole za shi go da likita ya bayani likita na iya bayani me yasa yana iya ba fahimta wannan me yasa kira ya ce kana ni sace su daiwa haramu ne ka ne zanci matan ka sama da over 4 months fast dole ne a kira ka ce me yi faru ha qur'ani ba ka zo kai bayani ba ka sonta ne to suke ta Umar ne ji yana kewayawa yana shugabanci na gari yana kewayawa ya ji wata mata na kwafa tana maganganun da bai dace ba don tsoron Allah ba to da wannan gadon da ta gyara ta yi gama cin abinci ta yi wanka ta gyara gado sai ta tagumi ba miji na wurin yaki sama da watanni bai dawo sai tana ta maganganun ta daki kuma sai ta ja kiro ta sai bayani ai mijin ta tura shi yaki sama da watanni sai ce to daga yanzu duk wani soja da aka tura shi yaki kare wuce wata ya wuce watanni zuwa ku a dawo da shi a koma da wayansu kun gane shi ne adalci ya kan zama ɗaya mace tana yin hakuri ba namiji in dai tana gidan aure irin waɗannan lokutan kuma idan kin ga mijinki dai mai taurin kai ne ke kuma kina son zaman gidan to akwai abu mai sauki yayi abinda manzon Allah ya ga musu dan mas'ud a rika hada da azumi da addu'a Allah yana takaita duk abin da ya zama matsala ne Allah zai takaita mu wani abu magalibi turani ne yake kaushi sai control din sai kuma babu shi wallahi alam wannan yaya kuma ya emiji kina zagin ki sai kiga baban baban sa an kiga baban yaran yayan shi ne inda kuma shi ne kuma musu kamci wannan abu sai ki koma ki duba me ya haifar da wannan matsala ta yi kema kina da matsala killa kina rena shi kina walakanta iyayen shi sai sa Allah ya jarrabe ki da wannan matsala sai ki gyara naki kuskuren sai kuma Allah ya gyara miki wannan na'am
mace ce tana da goro yarinya ta kai shekara 1 da rabi sai mijin ya ce sai ta ajiye azumi ita kuma sai ta ce za ta iya shine akan haka suka samu matsala ko za ta bi umarnin shi ne ko ko za ta ci gaba da azumin ta
goro yaro har shekara 1 da rabi yana shin nuna har shekara 1 da rabi kato
wannan yayi girma gaskiya
sai da wannan magana ta gaskiya ba za ki yi don wannan ba za ki yi azumi don wannan ba saboda ruwan nonon ma ya fara kusan ja baya amfani shi ya fara jan baya an gane ko ba za ki yaron ba zai iya cutuwa ba a wannan position din zai iya rayuwa da abin da muke rayuwa da shi na jin shi cewa ki yi da azumi saboda kina goyon wannan yaron magana ta gaskiya sai in dai an samu wani matsala killa yaron ya zo da wani darura wanda kuma ilimi ya nuna cewa na likitanci yaron na amfanuwa da wannan nonon ba zai iya amfanuwa da abin da mu muke ci ba a irin kuma wannan shekarun da aka faɗa sannan kuma bashi nonon yana sake haifar miki da matsala to wannan kira shiga wancan hukunci ya zama shi a ba da darura kira shiga wancan hukunci wallahu a'lam
ta gaba dogon magana ta ce tana da miji ne mai mata biyu to kuma idan zai turo kudin cefane sai ya tura uwar gida kuma idan amarya za ta sayi wani abu sai dai uwar gida ta sayi mata mala idan zai tambaye su me suke so sai dai ya tambayi uwar gida ba tare da an tambayi amarya ba ko malam ita ba ta jin daɗin aranta kuma idan ta ce ta bar shi da Allah kuma zai shiga kamar yin bayi da lafiya
Allah ya wannan matsala ne na gida kawai za su rubuta mun amma magana ta gaskiya akwai abubuwa guda biyu a nan abu na daya mata suna suka tara ta yi ita amaryan ba wata kamilaliya ba ce shi kuma iya abin da yake da shi da zai iya rike su da Allah ya ba shi shi ne zai iya yi ita kuma tana yalo bazzaranci ba ta da menan sai restricting duk abin da zai yi na rayuwar gidan a hannun ita uwar gidan ta rike mishi amma da sauran su kaga wannan ababen darura ya zo mishi dole ya wannan amma in babu wannan magana ta gaskiya ba nasi ba ne ya ce wai ka tara mata biyu ko uku hudu wai komin ka ba uwar gida saboda ta ba gida gaskiya wannan zalunci haƙƙin kowa ka bata ka ce ka ɗauki haƙƙin amarya ka ba a uwar gida to wannan tilka kismatun biza wannan zalunci amma in dai akwai matsala ne to kai da gidanka ne kai ka san za ka gyara gidanka wannan baka buƙatar hadisi ko aya kuma kar ka kaushe wurin tambaya ka gyara gidanka don wani na nan killa tunda amarya ce killa yana tsoronta yana tsoron ya bata mata rai wani kuma an jarabe shi jarabawa ne gashi ta bana ba zai iya koranta ba to gara da yayi wancan din to ka gyara gidanka tana da iyaye inda wani matsala ne je ka ga mu iyaye a zo mai ta mata ne gashi Allah subhanahu wataala ya da tsari uba miji yana saman uba dangane da hukuncin yadda ya haifa in ya riga ta aure ya wurin da ita to amma kuma al'amarin da yake gudana shine jin tsoro da kurjini uba ya fi a gaban yarsa da ya haifa sama da miji saboda yawan mata suna ganin mazajen su kaman sauyin su shi sa ga mace ta gama kan gungarin banzan ta ga dama ba abin da ya dame ta amma ko da ba ciwa samu yana ba ta gama gungarin shi ba ta rashin shi gungarin to saboda haka sai a koma a babin sulhu me yake faruwa me take na barna da ba za ka ba ta yake kara inda wani abin cikin sa ji hankalinta za ta iya gyarawa amma kuskure ne ka dauki haƙƙin wajen ka ce wajen za ta yi controlling mata suna da dan rauni haka da sauransu sai ta riga jin wannan wani isa ne da farko tana riga goranta mata tana ko mata abin da bai kamata ba wallahu a'lam ma karki mu sha Allah isa komawa ya cika mu sha Allah isa yana iya shigan damuwa ya fi mishi na'am
na'am to yanzu wata baiwa Allah ta ba da 2000 wata baiwa Allah ta ba da
500
wata ta aiko da 1000 ai ma ta'anta addu'a Allah ya